Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 13 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, daga karshe IMF ta amince ta baiwa Pakistan rancen dala biliyan 3 da ta dade tana kokunto akan shi, wanda zai taimakawa kasan farfado da kuma da tattalin arzikinta. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga tekun Bahar Aswad. Sannan a jiya Laraba, hukumomin Pakistan sun ce wani harin ta'addanci ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji 12 da farar hula guda.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Filato ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka wasu guda 3 daga cikinsu. Sannan za ku ji cewa mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bammali ya ce aikin hajjin bana na cike da matsalolin da ya kamata mahukunta su sauya salo.
Harkan aikin haji a Najeriya gaba daya, tun daga headquarter har zuwa state, duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai ƙarya ya yi, kuma kowa ya yi shi. Abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba daya shugabanni a ƙasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali, wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga labarin. Wata sanarwar da IMF ta fitar ta bayyana cewa kwamitin gudanarwar ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da zimmar tallafawa Pakistan ɗin wajen cimma burinta na farfado da kuma ɗar tattalin arzikin ƙasar da za a kasafta shi tsawon watanni 4-9. A jiya Laraba, IMF ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da yawansu ya kai dalar Amurka biliyan 3, wanda ake sa ran zai taimakawa ƙasar da ke fama da ƙarancin kuɗi magance bukatunta na gajeren zango, wanda suka hada da warware matsalolinta na biyan basussuka don kaucewa saba alkawari. Karkashin yarjejeniyar da aka cimma, ta ce za a baiwa Pakistan biliyan 1.2, sannan kuma a bata sauran kuɗin cikin sauran watanni 9. Amincewa da rancen da aka yi a jiya Laraba yana zuwa ne a ƙasa da makonni 2 bayan da jami'an IMF da Pakistan suka cimma matsaya a kan rancen a ranar 29 ga watan Yuni, bayan kwashe tsawon watanni 8 ana kai ruwa rana. Tun watan Disamba aka dakatar da tattaunawa akan tallafin sakamakon gazawar Pakistan wajen cika alkawarin biyan wani rancen IMF da ta baiwa ƙasar ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Firayim Minista Imran Khan a shekara ta 2019. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wata wasiƙa da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran zai biya wa Rasha buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsin ta tekun wato ta Bahar Aswad. Ranar 18 ga watan Yuli ne ya kamata a sake sabunta alkawarin cinikin hatsi ta tekun wato ta Bahar Aswad. Yarjejeniyar da ta amince da safarar hatsi daga Ukraine ta tashoshin ruwan da Rasha ta tare a lokacin mamayarta a Ukraine a bara. Moscow ta shanana ta cewa babu abinda take amfana da yarjejeniyar a lokacin da ake kokarin tattauna batun ƙara wa'adin yarjejeniyar a ƙarshen wa'adin yarjejeniyar da baya. Kana ta sake bayyana alamu irin na wancan lokaci a 'yan kwanakin nan. Tun lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar cinikin hatsin ta Bahar Aswad a ranar 22 ga watan Yuli na shekara ta 2022 a Istanbul, an yi safarar hatsi akalla murabba'in ton miliyan 33 da sauran kayan abinci a kasuwannin duniya. Lamarin da ya taimaka wajen daidaita farashin kayan abinci a duniya, wanda ya yi tashin goron zabi a farkon lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayarta a Ukraine gadan-gadan a watan Fabrairun bara. Ƙwararru sun bayyana cewa ko tantama babu, farashin abinci zai sake tashin goron zabi har idan Moscow ta gaza amincewa da sake sabunta wannan yarjejeniyar. Ministoci daga kasashen yankin Sahel na Afirka 8 sun gana a Kamaru domin yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce kaurar da makiyaya suke yi da dabbobinsu a lokacin damuna daga arewacin Sahel shike haifar da arangama tsakanin al'ummomin kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Ministoci daga Kamaru, Afirka ta tsakiya, Chad, Jamhuriyar Congo, Niger, Nigeria, Sudan ta kudu da Sudan sun halarci taron da aka kammala a jiya Laraba. Sun kuma ce a cikin shekaru 20 da suka gabata arangama tsakanin al'ummomin ya ta'azzara daga 30 a kowace shekara zuwa sama da 200 inda ake rasa akalla ran mutum 800 a Afirka ta tsakiya kawai. Kungiyar tarayyar kasashen Afirka AU ta ce Afirka ta tsakiya tana daga cikin wuraren da aka fi fama da wannan matsalar. Ministan dabbobin Kamaru wanda aka ambato sunan shi da Taiga wanda ya tarbi taron kasa da kasar na biyu ya ce har yanzu gwamnatocin Afirka, hukumomin duniya da ma al'ummomi sun gaza baiwa matsalolin satar dabbobi yambanga, fashi da makami, rikicin makiyaya da manoma da matsaloli da dama da suka shafi mutane a kasashe kulawar da ta dace. An yi kira a kaddamar da ayyukan zaman lafiya a wurin taron kwanaki ukun da aka kammala a jiya Laraba a birnin Yaoundé domin a samu saukin tashin-tashinan da makiyayan suke haifarwa. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Rundunar da ke yaki da yan ta'adda a jihar Plateau ta yi nasarar fatattakar bata gari tare da hallaka uku daga cikin su a yankin karamar hukumar Mangu. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su yi maganin masu kisan al'umma a jihohin Plateau da Benue. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A wata sanarwa da rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau, Operation Safe Haven ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta Captain Oya James ya ce rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga wasu da 'yan bindiga suka musu kwanton bauna a hanyar Mangun zuwa Pushit zuwa Mangu. Sanarwar ta ce cikin hanzari dakarun suka kai dauki suka kuma cimma 'yan ta'addan suka hallaka uku daga cikinsu tare da kwato bindigogi kirar AK-47 guda uku da harsasai 14 da babur guda daya da katin shedar 'yan sanda mai matakin kurtu yayin da wasunsu suka tsere da raunukan harbin bindiga. Sanarwar ta kara da cewa Commandant Operation Safe Haven Major General Abdulsalam Abubakar ya jaddada cewa rundunar za ta ci gaba da jajircewa wajen gudanar da aikin ta bilhaki da gaskiya. Wannan nasara da rundunar sojin suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda ke aikata kisa kan al'umma a jihohin Plateau da Benue. A sanarwa daga hajiminsa Dele Alake, shugaba Tinubu ya bayyana takaicinsa yadda ake kisan mutane ciki har da ƙananan yara. Shugaban ya umarci hukumomin tsaro su zakulo masu aikata laifi don fuskantar hukunci. Wasu al'ummar yankin na Mangu sun bayyana fatar su na ganin ƙarshen yanayi na bakin ciki.
Gaskiya wannan babban nima ne wa ita gwamnati ta Nigeria a karkashin shi mai girma His Excellency Bola Ahmed Tinubu ya san mahimmancin tsaro. Mu da muka ji wannan babban labarin da yamman nan mun san da cewa yes, da abin da ya kamata babban shugaban kasa ya yi kenan. Domin gaskiya abun farin ciki ne don mun san da cewa wannan ba da jimawa ba yan wanenmu, ƴaƴanmu, matanmu da suna nan a gudun hijira. In Allah ya yarda su koma gidajensu kowa ya fara noman shi.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Yahaya Bello Shanono, ni ne chairman ne yake Allah na karmar hukumar Mangu. A gaskiya yanda muka ji labarin mun ji dadi domin saboda haɗokan irin wannan mataki shine kaɗai zai kawo mana ci gaban zaman lafiyar da muke nema a karmar hukumar Mangu. A gaskiya ni dai ina kira ga al'umma musamman kabilan Fulani da Mogabul wannan abun da ke faruwa a kawo karshen shi.
Gwamnan jihar Plateau Barista Caleb Mutfang yayi fatar samun haɗin kai daga mabambantan addinai da kabilu a jihar.
Buri na zai shiga ranar da na ga cewa a anguwa da musulmi suke sun yi nazari sun tabbatar da cewa ba a wulakanta Krista ba. A anguwa da Krista suke sun tabbatar da cewa ba a wulakanta musulmi ba. Ta haka ne za mu samu haɗin kai domin na ga dattawanmu da yawa mu zama shugabane na kware, mu ji kunnen matasanmu domin su san cewa fa mun fito ne a cikin adalci, mun fito ne a cikin kaunar juna.
Al'ummar karamar hukumar Mango a cikin 'yan kwanakin nan sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga, inda aka kashe mutane da dama, dubban jama'a na gudun hijira cikin sanyi da ruwan sama da rashin abinci da cututtuka musamman ga ƙananan yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Biden ya ce da cewa ba za su gajiya ba wajen tallafawa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO, inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancen kungiyar. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi, inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen Ukraine, kana yayi wa Moscow gargadi mai karfi. Taron wuni biyun da aka gudanar a babban birnin kasar Lithuania ya samu gagarumin goyon bayan 'yan kungiyar na ganin cewa an amince da bukatar Ukraine na shigar da ita kawancen, sai dai kuma an gaza ayyana takamaiman lokaci kamar yadda Ukraine ta bukata. A jiya Laraba, hukumomi a Pakistan sun ce wani harin ta'addanci a wani sansanin soji da wasu arangama a wasu wurare a yankin kudu maso yammacin lardin Baluchistan ya yi sanadiyar kisan sojoji 12 da farar hula ɗaya. Sashen watsa labarai na hukumar sojojin ya ce wasu 'yan ta'adda biyar sun yi yunkurin shiga sansanin da ke gundumar arewacin Zob a lardin da sanyin safe, amma kuma sojoji sun dakile harin. Artabin da aka kwashe sa'a ɗaya ana bata kashi ya yi sanadiyar mutuwar sojoji tara da dukkanin maharan sanarwar ta shaida. Bayan nan bai ba da wasu ƙarin bayani ba, sai dai kuma wata kwakwarar majiya ta ruwaito cewa akalla sojoji dozin guda ne suka samu raunuka, kana ana tsammanin alƙalaman matattu ya haura. Jami'an tsaro da 'yan ƙasar sun jajirce kuma sun ƙuduri aniyar daƙile duk wani yunkurin mummunar harin da makiya za su kai don lalata zaman lafiyar Baluchistan da Pakistan, sojojin suka ce a cikin sanarwar tasu. A 'yan kwanakin baya-bayan nan, Baluchistan da arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan suna fuskantar ƙarin hare-haren 'yan bindiga. Tashin hankalin ya laƙume ran sama da mutum 400 mafi akasarinsu dakarun tsaro a wasu hare-haren ƙunar bakin waken da aka kai a farkon wannan shekarar ta 2023. Sojojin Pakistan sun tabbatar da mutuwar sama da jami'ai 100 da sojoji a hare-haren 'yan ta'adda na tadaƙayar baya da arangama a farkon watanni 6 na wannan shekarar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Mai martaba Sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bammali, wanda kuma shi ya jagoranci alhazan jihar Kaduna a matsayin Amir Alhajjan Bana, ya ce aikin hajjan bana na cike da matsalolin da ya kamata mahukunta su sauya salo. Mai martaban ya bayyana hakan ne bayan da ya dawo Najeriya daga kasar Saudiya. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ne dai karan farko da gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin gwamna Obasani ta nada mai martaba Sarkin Zazzau Ambassador Nuhu Bammali a matsayin Amirul Hajjin Bana tun bayan nada shi Sarkin Zazzau, kuma ya ce abubuwan da ya gani na gazawa a aikin Hajjin Bana fa suna da so sa rai matuƙa. Mai martaban da ke jawabi ga al'umar masarautar Zazzau jim kadan bayan dawa daga ƙasa mai tsarki, ya ce shi kanshi dai sai da ya rarraba tawaggar shi zuwa gida uku kafin suka dawo.
Harkan aikin haji a Najeriya gaba daya, tun daga headquarter har zuwa state, duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai ƙarya ya yi, kuma kowa ya yi shi. Abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba daya shugabanni a ƙasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan. Mutane ne suke tara kudinsu su shekara da shekaru, wani yana asusu ya tara kudin shi don ya je ya sauke wannan nauyi to amma ya zama na irin cin wayansu kuma su dinga zalunta mutane a cikin shi ba daidai bane ko mu da muka tafi daga nan yanzu sai da muka yi kashi uku wayansu suka dawo jiya mu yanzu muka dawo yanzu su shantali da sarkin Nogare yanzu na ta waya ne in ji tabbas to amma akwai mutane da dama wanda ba su samu daman irin wannan halin da za su dawo kan lokacin ba
dama dai tun kafin tashi zuwa kasa mai tsarki a bana an sami takun saka tsakanin shugaban hukumar arzan jihar Kaduna Malam Yusuf Al-Gasiyu da kuma hukumar arzai ta kasa baki daya akan maganar matsayin kujerun masu adashi waɗanda aka samu jinkiri wajen yi musu takardar izinin zuwa Saudiya wato visa kuma saboda ganin korafin da mai martaba sarkin zazzan yayi ne ma yasa na tuntube shugaban hukumar arzan jihar Kaduna amma sai ya ce mun ba zai ce komai game da wannan batu ba jinkirin jigilar arzan jihar Kaduna don dawa Najeriya dai na cikin manya-manyan matsalolin da mai martaba ya koka akan su kuma su ma wasu mahajjatan da suka shirya shiga jirgin farko sun nuna damuwa
a shirye sha'ayu Kaduna South jirgin farko yanzu muna zaman jiran jirgi a kira mu mu tafi Jidda da damuwa mana saboda wasu kudaden su sun kare kullun dai muna jiran jirgi dai mu samu mu koma gida
aiwa ya ko koyaya zamu muna sauraron shi wa gabanin mu ne domin su suka dauko mu suka kawo mu kasan nan
sunana Idris Said mai na banku jira 73 ma'aula ga ya kwalan mu ma bi kenan ko kuma kai na Jidda uku kuma ko muna jiran tsammani ne
Jidda yake cewa mai martaba sarkin Zazzo ambassador Nuba Maliddai shine shugaban Allah Zainab na wato Amir Alhaji a jihar Kaduna ya ce dole kowa ya koma ga Allah don magance matsalolin aikin hajjin da aka gani a wannan shekara
mu gaba daya mu a matsayin mu na al'umma dole mu canza halin mu su kuma shugabannin da wannan al'amari yake hannunsu to sai sun dubi Allah sannan su rinka yin abubuwan da ya kamata yi amma ba daidai yake yin shi ba kawai shine magana amma muna fatan wanda Allah bai ba su iko ba Allah ya cishe su kuma Allah ya ba su ikon yi
manazarta da dama dai na ganin an samu nasara a yayin jigilar arzai daga Najeriya zuwa kasa mai tsarki a bana sai dai kuma an ci karo da matsaloli na masaukai a Makka Madina da kuma Muna sannan kuma wajen dawo da arzan zuwa Najeriya shi ma an sha korafe saboda rashin sauri Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
A gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma zamu waiwayi wata tattaunawa game da koma bayan da mata suka fuskanta a zabukan shekarar 2023 da suka gabata a cikin shirin domin iyali
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka waiwa
Tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi kuma a ina nake ci gaba muka yi ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada ma
duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da yake nufi yanci ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na haƙƙin sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka shirci zarfin sa magana ce ka bashi haƙƙin sa
abin da ba a so a faɗa idan ka duba yanzu ka dauke matsayin sata da ake a Najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka jima ce
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin nazarin koma bayan da mata suka samu a zabukan da aka gudana a Najeriya Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye su alakar dokar ba mata kashi 35 na mukaman siyasa da kasashen duniya suka cimma yarjejeniya akai har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngogo ga jagorar tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri
Barista makomar yara dinnan da mata me alaka ta ne da kashi 33 din nan
ai ko ita take da alaka sosai saboda kamar yanda dai muka fada mazan nan mantawa suke saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo, duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma. Idan aka gina mace kaman an gina al'umma ne gaba daya, saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kai na sa ya dawo gurin mace zai dawo.
To amma abinda kullun ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama, amma ba su tabaka wani abun azo a gani ba. Hasalima gashi abinda da Maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakaninku.
A nan dai in ka ce wai an ba matan dama ba su yi amfani da shi yanda ya kamata, ba zan iya cewa gaskiya ba haka bane. Saboda idan ka duba misali abinda ba a so a faɗa, idan ka duba yanzu ka ɗauke matsayin satar da ake a Najeriya, kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace, in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da baya na faɗi sunanta ba, banda ita sewa, ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba. Saboda
aka tsige speaker mace
a to ku, amma an ka kirga adadin tun da aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi, kuma a ina nake ci gaba muka yi ko ci baya nake, babban ci baya ake a gwada matan nan a basu, kamar yanda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'ummar za ta gaba. Saboda kamar yanda nake gaya maka, namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo, yana da uwa, yana da ƴa, yana da sarka, duk mata ne. Wanda kuma mu kamar yanda koyarwa addini ta tabbatar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawo magana yake akan a kyautatawa matan nan. Banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zamu ga duk siyasar da yayi babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya. Har yaki idan za a tafi da mata ake tafiya, suna bada first aid treatment, suna gyara kayan yaki. So amma mazan mu na Najeriya na yanzu, saboda wani babban abu ma da yake da razana matan nan suke koma gaba shine cin zarafi. Cin zarafi, za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta, a ci zarafin iyalinta, a ci zarafin mai gidanta, ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ƴa mace. Wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran mu yake zawa muna yin baya. Akwai matar da ta tsaya takara a garin nan, ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata. A kira mu da sunan naki na banza na wofi, duka akan muna son mu taimaki al'umma. So wannan abin da ya dole mata da kananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwarsu.
Comrade, idan misali aka ce an tafi aiki, misali kukan nan da mata suke cewa an bar su a baya, kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama, menene makomar musamman yara da kuma su mata, misali ta fuskar kiwon lafiya da ilimi?
Ai, makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace, to ita kanta kasar ma tana cikin garabi. Domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma hudubar ƙarshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya arfata, abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mace, a kula da mace, a kula da mata har sau uku, saboda mahimmancinsu. Kuma ko tsakanin iyaye da uba da ɗa, irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kafin ya dawo kan mahaifinsa, saboda mahimmancin mata. Sannan ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro, ɗaya daga cikin haƙƙi na ɗanka a kanka shi ne sama mar uwa ta gari. To kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari, wace ce uwa ta gari? Mace. Babu ƙasa ta gari, babu al'umma na gari. Saboda haka sai an tabbatar da mace, ƴancin mace ba wai wata doka ce ta bayar da shi ba, ba wai wani mutum bane ya kirkire shi. Allah subhanahu wataala shi ya ba wa mace girmanta da ƴancinta. Saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi. Wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi akan kula da mace har sau uku. Yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa. Saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci. Duk wannan abubuwan, ai cewar ma kada a ba mace ƴanci zalunci ne, cewar ma kada a kula da mace zalunci ne, san zuciya ne. Kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta ci gaba aka, kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane
kamar ana samun wataƙila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun ƴancin nan na mace. Misali, abinda watakila yafi kyau ya kwakwaran galibin mutane shine akai batun yanci dinnan zaka ga ana fassara iri-iri wazace yanci nan yana rufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abinda ta ga dama ta yi duk abinda namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abinda yake hakinta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki anan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din ma tukunna
to ai su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ka ba mutum dama abin da yake na haƙƙin sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka kashe zarfin sa magana ce ka bashi haƙƙin sa
amma sun zargin ana zargin ku da cewa ku kanku ba ku taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajin da matan su ko ƴaƴan su ma za su iya bada gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su
to ai ka san wannan lalacewar maza kamar annoba ce ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa
yana mai kake nufi da lalacewa
shine da sauki haƙƙin su akan mata musamman ma a ƙasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo wannan lalacewa maza sun lalace san ka ta kai to the level saboda lalacewar namiji masu yake a ruwar da take da kuɗi so yake a ruwar da gidansu ake da kuɗi dan a bashi to ai kaga annoba ce wannan shi tunanin sa kawai ta hanyar ta zai samu abin da zai samu ya rayu ba shine zai tabbatar da rayuwarta da ingancin al'amura na ta ba a'a shi so yake ya samu wanda take ita kawai za ta yi maki dima to ai ka ga lalacewa
kamar yadda su matan suke neman ready made
ai dama haka yake a shari'a ba inda aka ce kai kaje ka nemo fa kace kana yi kayan da za ka yi ka ɗaudawanya kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniya da za a yi ta aure ci wasu kayan da ci wa duk wannan ɗawainiyar kai za ka yi
nan kuma za mu ta sa'aya kan wannan muƙala sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar mata 'yan siyasa jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci sai wakilin namu madugun wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jumbe Hamza daidai ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne
madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Tawa Maryam a takaice wata sanarwar da IMF ta fitar ta bayyana cewa kwamitin gudanarwar ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da zimmar tallafawa kasar wajen cimma burinta na farfado da kuma madar tattalin arzikinta da za ta kasafta wato tsawon watanni 9. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugaban kasar Rasha Vladimir Putin wata wasiƙar da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran cewa zai baiwa Rasha biya wa Rasha buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsin. Ministoci daga kasashen yankin Sahel na Afirka 8 sun gana a Kamaru domin yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce kaurar da makiyaya suke yi da dabbobinsu a lokacin damuna daga arewacin Sahel shike haifar da arangama tsakanin al'ummomin.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyarmu Mr. Jona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.